الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مودة ساجة سادوة أتكين شير وعد الجمعة شيرنا الأمة شيرن دا يساب غيوتو إياه موالمي domin tattaunawa da su game da abin da ya shafi addini da rayuwa inda cikin rahmatin Ubangiji Subhanahu wa ta'ala muka yi nasarar sake shigowar ɗaya daga cikin malamanmu dake a nan birnin jihar Kaduna Imam Mahmud Muhammad wanda zai mana dubiya zuwa ga ainihin haƙƙi na makwabtaka matsayinsa da tasirinsa da falalarsa da haɗarin da ke cikin wannan babban maudu'i la'akari da yadda yanayi ke caccanzawa a yanzu wannan babban ibada wadda ke da girman haƙƙi ta kai ga yanayin da mafi yawan mu muna sakaci da ita kuma ba mu dubiya zuwa gare ta mallai za ka ce haƙƙin makwabtaka menene ma makwabcin shi kansa
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala nabiyil karim رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم رب يسر ولا تعسر اما بعد فالسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته
بركم da sake saduwa da ku a wannan shiri mai tarin albarka inda ake gayyato yan uwa wanda za su ilmantar da al'umma Allah subhanahu wataala muke roƙa da ya saka muku da alheri game da hukumar wannan gidan talabijin mai albarka kamar yanda malam ya faɗa menene wane ne makwabci malamai daban-daban sun yi kokarin yin ta'arifin wane ne makwabci amma akwai wani bawan Allah Allah subhanahu wataala ya saka masa alheri da yake cewa makwabci shine wannan mutumin wanda ya zaba anguwan da kake zama domin ya zauna a cikin ta wanda ya zaba gidan da ke kusa da gidanka dan ya zauna da iyalinsa a ciki ya fifita mafi yawan mutane da yayi tautowa a wurare daban-daban ya zabe ka domin ya rabauta da makwabtaka da kai da ya samu kuma aminci a wannan zama tare da kai da zai yi a wannan anguwan zuciyarsa ta natsu da cewa kai yake so ka zama makwabcinsa domin iyalansa su kubuta daga cutarwa yaransa su samu tarbiyya na kwarai kada wasu cutar da shi ya aminta da kai shi yasa ya zo wannan anguwan naka domin ya zauna haka yace shi ne wanda yake da tunani akan cewa ko da wani musiba ya afka masa kai ne na farko wanda zaka fara kawo masa dauki ko da dai na sani malam ya karanta cewa Imam Ali ya faɗa ya ce wanda ake nufi da makwabci shine dukkanin wanda idan aka yi kiran sallah daga masallacin da kake zai ji wannan kiran sallan to yana cikin makwabtanka ko da a kasar Hausa abinda aka fi sabawa da shi makwabci sai a ce gida 40 gaba gida 40 baya gida 40 dama gida 40 hagu wannan hadisi ne na Aisha radiyallahu ta'ala anha wanda ta faɗa wannan to amma dai zance mafi shahara shine makwabci shine duk wanda yake kusa da kai din domin idan ka tsaya ka kalla a da gida 40 to ai tafiya ne mai tsawon gaske to wannan magana da wannan bawan Allah yayi cewa wanda kamar Imam Ali kenan karamallahu wajha da yake cewa wanda in an yi kiran sallah zai ji kiran sallar nan daga nan masallacin da kuke to shine makwabcinka to kaga yanzu idan aka yi kiran sallah daga anguwanmu a ina kyauta zaton gidajen da za su ji wannan kiran sallah a kalla ba yi karman abin nan ba za su yi kaiwa ɗari
subhanallah
ko ɗari biyu ma domin ka auna yanda lafika take isar da kowa har zuwa inda ba kai tunani ba malai shi to duk wanda ya ji wannan kiran sallah Imam Ali yake cewa duk wanda ya ji wannan kiran sallah to shine makwabcinka to wannan makwabcin Allah subhanahu wataala shine da kansa ya dauki nauyin yin bayani akan karkasuwar makwabci sai Allah subhanahu wataala ya faɗa a cikin suratul nisa'i inda Allah subhanahu wataala yake cewa وعبد الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب وصاحب بالجنب وابن السبيل حظوك عشان آية أولا آية تسورة النساء آية 36 الله سبحانه وتعالى سينونا ودنيا شوى مقبتا سنك سزوى
جداؤك
أقين فرقو شيني جار ذي القربى shine makwabci ne kuna da nasaba da shi kuna da zumunta da shi kenan ma'ana dan uwanka ne na jini sannan kuma ga addini ya hada ku to musulunci ce wannan mutumin yana da haƙoƙi guda uku akan ka na farko haƙƙin musulunci na biyu haƙƙin zumunta na uku haƙƙin makwabtaka da Allah subhanahu wataala ya hada ku kowanne ɗaya a cikin su nan ana son ka sauke masa a matsayin sa na musulmi ka girmama shi ka mutunta shi ka darashta shi a matsayin shi na dan uwanka na jini ka girmama shi ka mutunta shi ka darashta shi a matsayin shi na wanda yake kusa da kai ka girmama shi ka mutunta shi ka darashta shi kaga shi wannan yana cin tudu uku kenan akwai wanda yake da haƙƙi guda biyu shine waljarul junubi shi wannan shi guda ɗaya zaka ci da a cikin abin da muka ambata a baya shine ba dan uwa bane na jini amma dan uwanka ne kun hada addini daya sannan ga makwabtaka ga gida ko ga daki koko ga wurin zama na ga wurin zaman ka kamar misali dalibai mu a makaranta za ka ka zauna nan ga wanda ba musulmi ba yana kusa da kai koko a wanda ma musulmi ne koko a gida ne a moto ne na haya ka san tilla ba kowa bane Allah subhanahu wataala yayi ma yalwa zaka ga ya shiga motan haya to ga kujeran zaman sa ga nan ga wani a kusa da shi wannan wanda yake kusa da kan nan yana da haƙƙi akan ka idan musulmi ne yana da haƙoƙi guda biyu idan wanda ba musulmi bane yana da haƙƙi guda ɗaya shine zamu je kai yanzu to kaga wannan wanda yake musulmi ne shine Allah subhanahu wataala ya kirawo sa da suna wal jaril junubi da wanda yake makwabci ne na kusa ma'ana addinin ku ɗaya ga makwabtaka ya hada ku ko dai ga gida koko ga daki kamar yadda kowa ya sani gidan haya haka yake gada nan daki daban wannan daki daban wancan daki daban to wannan mutumin yana da haƙƙi guda biyu akan ka haƙƙi na farko haƙƙin nan na musulunci haƙƙi na biyu haƙƙin makwabtakan nan da kuka hada ga gida ko ga daki sai na ƙarshe shine wa sahibi bil janbi shine wanda ba addinin ku ɗaya ba ba ku kuma da zumunci ba ku da alaka relationship na jini tare da shi amma zamantakewa ya hada ku kaga shi ba musulmi bane kuma shi ba dan uwanka bane na jini sannan makwabtaka ya zo ya hada ku to tunda wannan Mr. John din ko wannan ungozi ko blessing din nan da zama ya hada mu a gida daya ko a wurin aiki daya musulunci yace tana da haƙƙi guda daya menene wannan haƙƙin ka girmama ta ka mutunta ta ka darashta ta wannan shine haƙƙi da Allah subhanahu wataala ya nuna ma musulmai da duniya gaba ɗaya cewa a kiyaye waɗannan haƙƙi na makwabtaka guda uku wanda yake kuna da alaka da shi da zumunci kuma da musulunci da wanda ba ku da waɗannan kun ci an cire guda ɗaya ɗaya ko guda biyu a ƙarshe musulunci ke duka ka girmama su ka mutunta su ka darasa su Allah subhanahu wataala a cikin alqur'ani ne girma sai ya kawo mana misalin makwabtaka a cikin suratul kahfi inda Allah subhanahu wataala ya faɗa yake cewa wadrib lahum mathalan rajulain ja'alna li ahadihima jannatayn min 'anabin wa khaffafnahuma bi naqlin wa ja'alna baynahuma zar'a كلتان جنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر وقال صاحبي وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وعز نفرا ولكن جنته هو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الصلاة قائمة حب جيزوا شن ولكن جنته هو ظالم لنفسه تين يجيها مثلا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله أو أن الآية في الله سبحانه وتعالى ينونا من يد زمن تكيوى أبو سلنشي يكا ماتي زمن wannan da kusa da kai inda musulmi ne ko ba musulmi bane ana son in yayi abin da yake ba daidai bane to a ja hankalin sa annabba hadda shi a nuna masa cewa wannan abin da aka yi akwai kuskure a ciki don a gyara sannan kai kuma kar ka daga kanka akan wannan wanda yake makwabcin naka ne ka fi shi kudi ko ka fi shi mukami ko ka fi shi daukaka ko wani abu ko makamancin haka shine abin da wannan kissa ta kunsa domin shi wannan makwabta ne guda biyu manoma ne wannan manomin gonar sa sharshar tilla ba mu zo fasara ayin bane ba zan fasara su gaba daya ba amma za mu so mar ma'anar ayin gonar sa sharshar makwabcin naka kuma shi nashi dai gashi nan tabarakallah abubuwa ba su yi daidai yanda dai ake tare din ba haka wannan bawan Allah ɗayan na farko sai ya rika yin alfahari akan wannan wanda gonar sa ko ya bayyana sa ba su yi kyawu ba har yake gare yake fada cewa kai yanda kaga mun samu a nan duniyar fa in mun je lahira mun haka zani ko ko yanda kuke a nan duniya kuma hakan an je lahira haka za ku kare a tsayace wannan bawan Allah sai ya ce a da lokacin da ka shigo cikin wannan gonan naka kaga ya bayyanan naka yayi kyau yayi kyau sai ka ce kulta masha Allah la quwwata illa billah wannan ne malamai suka fitar da addu'an da in baka san ni'imarka ta gushe to wannan addu'a zaka rika yi masha Allah la quwwata illa billah sai ga masa in tara ni ana akalla min kamalan walada fa asa rabbi an yutina khairan min jannatika wa yusla 'alayha husbanan min as-sama ni din da kake gani yau talaka Allah na iya azurta ni ma gobe kai din da kake ganin ka mawadashi kai kuma ku dawo talaka ai ko sai ku hakan ya faru wa da kala jannata huwa zalimun wa huwa zalimun nafsihi qala ma azunnu an tabida hadhihi abada wa ma azunnu as-sa'ata qa'ima malin sai ga masa to ka gani fa asbaha yukallimuka fa alama an faka biya yazo ranan nan kawai sai ya ga goda ta kore ya banya ya lalace ya rika bubbuga hannunsa yana inna lillahi wa inna ilaihi raji'un a kisan nan an nuna mana zamantakewa cewa idan ina zama tare da kai sai kaga nayi abin da yake kuskure ni kar ka koma gefe kana gulmana jawo hankalina wani abin da akai akwai kuskure a ciki a gyara in na gyara to shikenan ka samu lada guda biyu idan ban gyara ba kana nan da ladan ka guda biyu ni kuwa da aka min gyara na ki gyarawa ina da zunubi domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa ya ce la ta'muruna bil ma'ruf wa tanahuna 'anil munkar ko dai ku rika yin umarni da kyakkyawan aiki kuma ku rika yin hani da mummunan aiki ko ku Allah ya sallaka muku wani shugaba wanda zai rika gasa muku aya a hannu wannan misali na farko kenan misali na makwabtaka da Allah subhanahu wata'ala ya kawo a cikin alqur'ani din nan suna da yawa shine kissan wayennan mutanen nan da ake kiransu suna ashabus sabt wayennan mutanen ashabus sabt sune mutanen da Allah subhanahu wata'ala ya hana su yin kiwo ranar asabar ya hana su yin kawsu afwan duk da haka dai kiwon ne shi ma duk da ana cewa farming ne yanzu fish farming ko to aka hana su yin su duk ranar asabar to ikon Allah ranan asabar din kuma sai kifaye sai su fito tabarakallah har a kwatan gidan mutum sai ya ga gaki fin to amma an hana kamawa sai wayennan mutanen suka koma suna yin almundana haka shine sai a haka ramuka manya-manya idan kifaye sun zo sai su fada a ciki ko ko a koma a daddase bakin da kifi zai koma ya koma can babbar ruwa din sai suna datsewa kaga kifi zai tsaya a wannan tarkon har zuwa ranar Lahadi sai a kama shi to sai mutane suka koma suna wannan ha'incin sai Allah sai wa isu daga cikin bayan Allah wanda suke makwabtan wayannan ne sai suka yi musu wa'azi cewa wannan abin da kuke yi din nan to ba akwai kuskure a ciki suratul arafi aya ta 61 63 kai 163 wannan abin da kuke akwai kuskure gwamma ku gyara sai suka ki gyara ba sai Allah subhanahu wata'ala ya halaka da su shine Allah subhanahu wata'ala yake faɗa ke cewa wasalhum an karat lati kanat hadiratul bahr id ya'duna fi sabt istatinu istatihim itanuhum yawm sabtihim shur'an ويوم لا يثبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم ويوم لا يثبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما لله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون فلما أتوا أمانه عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين da suka ki hanuwa kan wannan hanin da aka musu Allah sai ya ce dukku zaman to birai abin zama wutowa a tsara anan wannan kisan kaga dan uwa zai fahimci cewa ashe haƙƙin makwabtaka ne idan kaga nayi kuskure ko ina yin abin da yake kuskure ne na bahadda ni kafin azaba ta zo mini wannan azaban za ta ke zamantowa a nan duniya ko ta zamanto a lahira domin abin da Allah subhanahu wataala ya nuna wa mutane a cikin alqur'ani shine duk abin da manzansa ya faɗa kai ta wurin kai kaki ji Allah subhanahu wataala ya ce azaba za ta same ka tun a nan duniya in ya ga dama ya jinkirta ma mutum ya zo lahira sannan ya hukunta ka shine Allah subhanahu wataala yake faɗa cewa falyahdhar alladhina yukhalifun an amri an tusibahum fitna an yusibahum adhabun alim kaga wannan fitina to ko dai a duniya ko kuma ta samu mutane a lahira to wannan shine misalai na biyu wanda Allah subhanahu wataala ya kawo koda dai akwai misalan da yawa a cikin alqur'ani na zamantakewa kai idan muka koma janibi na hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya fara magana akan haƙoƙi na makwabta sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai yake faɗa lokacin da aka tambaye shi cewa menene haƙƙin makwabci akan makwabci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai yake da sahabbansa atadruna ma haqqul jar shin kun san menene haƙƙin makwabci kuwa akan makwabci in ista'anaka a'antahu idan makwabcinka ya nemi taimakonka manzon Allah ya ce ka taimake shi wa in istansaraka nasartahu idan ya nemi ka taimake shi ka ya samu nasara kan wani aiki da ya sa a gaba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ka taimake shi wa in istaqrabaka aqrabtahu idan makwabcinka yana cikin wani yanayi ya tambaye ka taimake ni da bashi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace aqrabtahu kana da wannan damar da zaka basha zaka bashi manzon Allah yace aqrabtahu ka bashi kawai ba sai ka tsaya kana cewa ai tsiyanku kenan kun je kuna ta aure da yawa kun haifa yara da yawa abinda zaku ci yanzu ya ga gare ku saboda haka ka zo yanzu a musulunci ce a kana da wannan damar da zaka taimake shi ba sai ka ci masa mutunci ba وإن أصابه خير هنأته إذن أبو الهير يساميسا كجيكة يشمرنا معنى أي مرنا كاري أبين دكوكي كرا قوما لميد سونا مواساتي لوكا شند أبو الهير يسامو متن أجي أتارو تارد الشيء أمس والنفريتك وإن أصابته مصيبة أزيته إذن مصيبة يساميشي أجي أجاجا تامتا manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wala tastatir alaihi bil binai kar ka tsawaita gininka akan gininsa fatajibu anhu riha illa bi izni kar ka tsawaita gininka ya wuce gininsa sai ka sha makance masa iska mai dadi iska mai kyau sai ka sha makance masa sai dai inda izininsa ma'ana lokacin da zan yi gidan lokacin da zan yi ginin kenan na zo na same shi malam tallami da Allah ina son zan yi dai ina neman izininka to a bismillah kace kai ko shikenan kaga na neman izinin sa yanzu ya laminta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to in har baka nemi izinin sa baka kai wannan bina domin zaka kare masa iska mai kyau wa idza tarayta fakihatan fa ahdi lahu minha to nan ne fa kizan ke saka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da zaka so kayan marmari ko idan ka so kayan marmari shi ma ka ba sa hadaya ka ba shi kyauta akan wannan kayan marmarin fa in lam taf'al manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan har ba za ka aikata ba za ka ba shi wannan kayan marmarin fruit din da ka so ba fa adikin hasirin manzon Allah ya ce ka shigar da wannan kayan marmarin naka gida a asirce wala yakhruj biha wala laka kada yaranka ya fito da wannan kayan marmarin da ya giza wani da domin ya bakanta ma yaran sarai cewa ka gani babanmu ya iya so mana kayan marmari kai babanka bai so ba domin talaka ne cikin talauci dama za ku mutu a musulunci yace a kar a bari yara su fito da shi misali kaga mafi yawancin mutane za su gane wannan misalin ne idan sun zauna a gidan haya wannan dakin sun dafa abu mai kyau wannan sun dafa abin da Allah ya sauke musu sai kaga wancan yaran da suke da wadata sun fito tsakar gida suna cin wannan abincin gana masu buzubu wannan talakawa ne su ba ma samu ba abinda za a ci ma ana nema ne sai an yi salati sannan a samu to musulunci sai ya hana wannan in har za a yi ma wa'annan su ci nasha-nasha to a taimaka ma wa'annan da suke cikin bukata shi ne manzon Allah ya faɗa to kayan marmari kaga abu ne wanda za a iya yawo da shi kamar mangoro lemu apple makamantan wa'annan abubuwa in ka so shi wannan makwabcin naka shi ma ba shi dan albarkacin wanda ya baka din an ce kana kowa yana cin albarkacin Allah ne to tun Allah ya baka shi ma wannan ka bashi in har ba zaka iya ba makwabcinka ba aka ce shigar da shi ɗakin ka a sashe a zauna a ci a share baki ba tare da wa'annan an bakanta musu ne ba ko a shigar musu da abin nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wala tu'dihi bi kitari kidrika karka cutar da makwabcinka da kanshin girkinka da kake yi illa an tagfa illa an tagrifa lahu minha sai dai idan zaka diban masa wani abu daga cikin wannan roman shi ma ko wani abu daga cikin wannan yankin shi ma ya samu ya sha kaga iyaye da gabata iyayen mu Allah ya saka musu aljini
amin
duk wanda zai iya tunawa malam Abubakar zai gano wani hikima nasu na da sai kaga in an yi abin dadi a gidan sai a ɗibo romo ludayi biyu a zuba a kwano sai a ɗibo nama yanka biyu sai a sa a kwano sai a ce kai ɗakin wanci sai ka kai sai ka ta mamaki romo ludayi biyu nama kwaya biyu to ashe suna amfani da wannan hadisi ne na manzon Allah
sallallahu alaihi wasallam
cewa to tunda dai an cika gida da kamshi kuma ba za mu iya ba su duka naman ba to amma a wadatar da su da roman da wannan yanka biyu ka gani ko to amma mutanen mu ne yanzu duk an dawo wannan rakiya duk an dawo wannan rakiya yana da matukar mahimmanci mu dawo kan karantarwar addinin mu eh daga cikin sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗa yana cewa hadisin da kowanne mu ya hadace shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya musu wasuci yana cewa man kana yu'min billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya imani da Allah da kuma ranar lahira to ya girmama makwabtansa sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan hadisin sai ya hada girman imani da kuma makwabtaka cewa in dai har kai imani da Allah da kuma ranar lahira to ka girmama makwabcinka karka cutar da shi mana kyautata ma wannan makwabcin naka kamar yadda addinin musulunci ya ilmantar da mu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗa cikin hadisin da mutane da yawa sun karanta shi sun hadda shi amma aiki da shi ne kuma yake zamantowa wahala manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ahsin ila jarika takun musliman kyautata wa makwabcinka sai ka zamanto musulmi kyautata wa makwabcinka sai ka zamanto musulmi ne kwarai wato a dalilin wannan gabas yana da matukar mahimmanci mutane su gane musulunci yana da matakai guda uku wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa cikin hadisin da malaika jibril ya zo din da hadisin sayyidina umar bin khattab wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya malaika jibril ya tambaye shi ma huwa al-islam manzon Allah ya bashi ansa ma huwa al-iman manzon Allah ya bashi ansa ya tambaye shi ma huwa al-ihsan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bashi ansa to kaga musulunci yana da matakai guda uku a kowane mataki ana bukatan kowane musulmi ya haushi yayi kuma aiki a kansa wurjanja misali a mataki na farko shine al-islam dama sai ka zama musulmi ai ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce to bayan ka shaida babu an bautawa da gaskiya sai Allah kuma annabi Muhammad manzon Allah ne kai wa'ancan sauran abubuwan da aka ambata to kafin ka zama ainihin original musulmi sai ka hawo wannan matakin shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa ya ce المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده ده الرواية إيرو واندن شين من زغل صلى الله عليه وسلم يشي المسلم من سلم الناس من لسانه ويده حقيقة المسلمي شين واند مسلمي سكا قبطة دغا شوتر وان حننسا دكما باكنسا ده الرواية لنكرن تونك الشيخ تشي من زغل صلى الله عليه وسلم يشي مسلمي شين واند متاني سكا قبطة دغا شوتر وان باكنسا دكما شوتر وان حننسا to daga nan sai ka tsaya ka duba sai ka gani malam Abubakar da yawa daga cikin mutane ba karasa kai ba wannan musayin ba zama kan ya gani wani an ce ma babban malami ne ko babban shehi ne amma wannan mukamin fa bai riga ya gama hawa ba domin zai iya furta wata magana ta cutar da wani saboda baya shiri da shi zai iya furta wata magana ya cutar da wani saboda aqidan su ko kungiyar su ba daya bane zai iya amfani da hannunsa ya rubuta wani abu wanda zai cutar da wani ko wance ko ma ya cutar da al'umma gaba daya to musulunci sai yace mutum ba zai zama musulmi ba har sai ya kiyaye waɗannan gabobin nasa guda biyu abinda zai furta da bakinsa abinda zai rubuta da hannunsa shine hadisin da duk muka haddace tun muna kanana mallan Abubakar hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yake cewa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya imani da Allah da kuma ranar lahira to in zai yi magana ya faɗa alheri ko ya shiru to min al'asab sai kaga mutane da yawa ba za a firta alherin ba sai kawai a bude baki a faɗo maganganu wanda za su cutar da mutane
alhamdulillahi lallai malam ya yi shimfiɗa doguwa kwarai da gaske inda ga duk wanda ya biyo farkon shirin zai fahimci usulubin da kuma zai iya gano hikimomin da malam ya amfani da su wurin kafa dalilai daga kitab daga alkur'ani mai girma har ya gangaro zuwa ga wasu daga cikin hadisai na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam muna tare da matashin malami imam ashek imam mahmud muhammad wanda kusan zan ce ya jagoranci masallacin Kano da ke nan cikin garin Kaduna inda yake ba darasi game da haƙƙi na makwabtaka tare da ni jagoran shirin Abubakar Abdullahi Goran Lamaye malamu lambobi ko kuma zan ce ku so fara shigowa ba tare da ma mun sanar da lambar da za a tura da saƙonni ba ita ce kamar haka 08370311169 akwai inda shi ma dan uwa ne Sheikh Aliyu Oyesu kan yake cewa assalamu alaikum da Allah malam menene alaka tsakanin waɗannan haƙoƙi da ka ambata da kuma haƙoƙin da hadisin haƙo musulmin alal muslim 50 ko 60 da ba ta za a tashi lafiya ba ko ka fahimci tambayar sabon
na fahimci tambayar
na
akwai hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa haƙƙin musulmi akan musulmi guda biyar ne akwai ɗaya riwayan haƙƙin musulmi akan musulmi guda shida ne to kaga akwai alaka tun da muna magana akan musulmi sannan kuma maudu'in mu am kamar umbrella ne ya tattara komai da komai tilla muna magana a haƙƙin makwabtaka a mahanga ta addinin musulunci to kaga ya tattara wanda yake musulmi da wanda ba musulmi ba wanda yake dan uwanka da wanda ba dan uwanka ba shi ko wancan hadisan da muke da malam ya kawo ko da dai riwaya ne guda biyu riwaya ta farko ta ce haqqul muslim ala muslim 50 ko ɗaya riwayan haqqul muslim ala muslim 60 mana riwaya ba mamanta juna ne haqqin musulmi akan musulmi guda biyar ne haqqin musulmi akan musulmi guda shida ne to kaga wannan ana magana akan individual ne musulmi ake magana akan shi ba particular shi kuma wannan maudu'in namu amin ya hada kowa da kowa ne ya menene haƙoƙin da suka rataya a kaina idan zan zauna da mutanen da zan yi rayuwa da su domin da Allah subhanahu wataala ya halicce ni sai bai hukunta ni kadai zan rayu ba ya hukunta zan yi rayuwa da mutane mabambanta juna wasu yaran mu daya wasu ba yaran mu daya ba wasu kala na ne wasu ba kala na bane to wasu ɗan garin mu ne wasu ba ɗan garin mu bane to sai Allah subhanahu wataala ya sa haƙoƙi da za a kiyaye domin zamantakewar yayi kyau wannan shine abin da malam Wesley Karni ya kamata ya kiyaye akan maudu'in da muke
da muke akai to amma malam kamar yadda ka ambaci irin abubuwa waɗanda musulunci ya tayari tsakanin zamantakewa ko makwabtaka to zaka ga akwai da yawa ko a irin shiri na addini ko kuma na masu irin tuna baya din nan za a ga yadda makwabtakin take tafiya tsakanin jiya da yau duk da din ka ambata cewa gashi yanda ake ada za ga an yi girki an ɗebi abinda aka dafa in nama ne da roman da naman an zuba a kai ma makwabci wanda yanzu abubuwa din sun caccanza to banda wannan malam da yawa zaka iya ganin dan makwabcinka ko yar makwabcinka akan wani yanayi wanda ba na alkhairi ba
na
wanda ga dabi'a kawai zaka kira shi ka bar shi nasiha ka bar shawara ka mishi fada in na fada ni zai tafi yana murna shi kasa da ake fadan da kuma iyayensa za su ji za su gode maka wanda ana magana cewa wannan kamar shi ba daga cikin dabi'an da ta kau saboda yanci da ainihin ake da shi na zamantakewa irin ko kuma na mai ce maka ina ruwanka da ni kabarinka da banna da ba to duka yi wannan ya taimaka ko yana taimakawa wurin yadda abuwa suka lalace da yawa mutum na ganin abu sai ga kawai shi mai shafin shi ba ɗansa ba ne kuma yana yiwuwa ya yi magana da ɗan da iyayen su mutuncinsa haka ya sa mutane na ɗan yin shuru malami za ka ci gaba da haka
wato malam Bakar yana daga cikin kurakuran da muka tsinci kawunanmu a cikin yanzu ɗin wannan maganan da kuka yi na cewa mutum zai ga ana yin wani abu in yi magana a ci mai mutunci dole zai yi taka tsantsan sauka daga karantarwa ta addini shi ne ya haifar mana da waɗannan matsalolin Allah subhanahu wata'ala ya fifita mu ne al'ummar nan da ta zo wannan al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan sauran al'ummomi saboda muna yin umarni da kyakkyawan aiki muna yin kuma hani da mummunan aiki kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya faɗa kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil-ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billahi Allah subhanahu wata'ala ya ce kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi kun zamanto mafi alherin mutane ko al'ummomi da aka fitar sai Allah subhanahu wata'ala ya ce lin-nasi ba shi nasi ba lin-nasi wannan lamu din lamu ta'lil ne the purpose of creating us for the ummah of prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is for the generation
not for the muslim ummah only
yawa for the generation Musa lin-nasi ne an halice mu ne don hidimta wa al'umma mu gyara su mu gyara kawunanmu mu gyara al'umma wanda suka lalace ta wani hanya ba sani ban mali ya fara da mulahaza
muna fahimta shi yasa
lin-nasi dalili shi ne ta'muruna bil ma'rufi kuna yin umarni ne da kyakkyawan aiki wa tanhauna 'anil munkar kuna yin hali da mummunan aiki kuma abu mafi girma wa tu'minuna billahi kun yi imani da Allah wannan siffa su ne aka rasa a cikin al'ummomin da suka gabata sai Allah subhanahu wata'ala ya tsine wa'annan al'ummomin sai Allah subhanahu wata'ala ya ce lu'ina allazina kafaru min bani isra'ila ala lisani dauda wa isa ibn maryam zalika bima asaw wa kanu ya'taduna me yasa kanu la yatanahuna 'an munkarin fa'aluhu sai da haka daga lokacin da muka ce mun daina wannan aikin da Allah ya zabe mu yayyabe mu ya fifita mu muka koma muna yin abinda Allah ya la'anci wasu babu abinda zamu rika gani sai wahala da damuwa a cikin zamantakewa mutanen da za a ga wani yaro ya fara bin wani hanya wanda yake ba daidai ba za a kirawo dattawan gari za a zauna menene matsalan wani da muka ga ya fara kaza a matsalan sa sana'a ne bai da ita a samun mai sana'a a wani da muka ga ya fara biye-biye yana bin mata menene matsalan shi ne a ai kaza ne a mai aure sai a mai aure wance da muka ga tana ta haka-hakan nan tana tafiyawa nan ta yawa me matsalan ta ne a karatu ne ta gama Allah bai kawo miji ba saboda mene ko kuma Allah ma ya kawo mijin amma uban bai da karfin da zai iya aurar da ita cikinan sai ga wannan dattijo ya ce ni na dauke nauyin kabat wanda yace na dauke nauyin gado wanda yace na dauke nauyin kujeru wanda yace na dauke nauyin kwanuka sai a kirawo baban mun tattauna ga abin da muka cimma matsaya akai yarinyanka kuna son aurar da ita sabanin abin da ke faruwa yanzu za a iya ganin yarinya tana yawo sai kaga an koma ana gulmanta wani ce waye daga cikin masu gulman nata ma wani zai yi kokarin shi ma ya je lalata ta ne maimakon a tsaya a gyara wanda shine dalilin da yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya samar da wannan gidan gidan Arqam bin Arqam din nan Daru Arqam bin Arqam din ai gida ne wanda ake zama ake shawara kan matsaloli na musulmai yaya za a yi a magance su a shawo kansu wanda a da za a ga an ce akwai zauren dattawa wanda ake zama a unguwa ana tattaunawa matsaloli kaza to yanzu duk babu yanzu maganar da mallan ka fada shine idan nima yaron makwabci na fada mallan Abubakar bar na gaya maka abin da muka tsamba lalacewan ya kai yanzu da za a ga da misali zan ga yaron wana yana yin abin da ba daidai ba sai na hukunta shi in ba sa aka yi ba wannan wannan zai yi cikin mutunci
ba makwabci ba
an kai wannan matsayin yaron wanka ko yaron kaninka yana yin abin da ba daidai ba ka hukunta shi to in ba sa'a akai ba wannan wannan ka ko wannan karin naka zai yi maka mutunci me ya jawo wannan mun sauka daga karantarwar musulunci domin a musulunci ai wannan dan wannaka dan kani ko wannan dan kanin naka dan kani to amma da muka yi watsi da karantarwar musulunci sai wannan matsalan sai ta faru
to abin da ke duwa baya mallan in ka duba zaka ga wasu lokuta din mazanni muke sauka daga darajar da Allah ya ba mu ta ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa
na'am
sai kaga yanzu ba mamaki shi wanda ya kira ya ga danka kane kenan kowa ya ga dan uwansa wansa ne ko kanin sani yana ba daidai ba ya kuba masa to in ba ya sa ba ita iyalin mutum
na'am
iyalin ya'yan kenan mahaifiyarsu
na'am
idan ta ga haka in baban su ya dawo wani fa gaskiya ba za mu shirya ba ya fi haka kuɗa zai kama wani yana mai duka to kaga kai in ba kuma in ka dawo kai an dukan maka da kuma mata ka tace ita ba ta yadda ba ana dukan mata da to daga nan ainihin a wasu lokuta ana samun tunzurawan ne daga cikin gida ne
to
shi miji ita ba za ta iya tunkarin wan ko kanin ba sai in leni ko kuma abin ya kai kamari yau wani lokaci za ta iya ta ɓoye ma ko kuma a ce iyayenku na raye kada iyayen zo su ce ita hana a yi ladattar da ƴaƴanta sai ta turo ka kai ya zama baƙin jini ya zama naka amma ainihin matsalar daga cikin gida ne take tahowa ka gane magana da bada buɗe to mafi yawa gaskiya ƙalubalen daga cikin gida ne sai kuma abin da ke kawo ƙalubale na biyu gaskiya wannan tafiyar da wannan zamani wani lokaci bakan ce wannan human rights da ake magana 'yancin na ɗan adam